Mini.
Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 25 da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dadal FM da Alpha Radio Kumasi. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahouse.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka. Safinatu Sada Sudangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin 17 ga watan Satumba shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji
bayan da Mrs. Kemi Adeosun, tsohon ministan kudi ta Najeriya, ta mika takardar sauka daga aiki da shugaba Muhammadu Buhari bisa ga tabbatar da zargin da ta yi na cewar ta gabatar da takardun boge na yi wa kasa hidima, wato NYSC, da ya zama sanadin saukata daga aiki. Yan Najeriya yanzu sun yi ca suna neman shugaba Muhammadu Buhari da jami'an tsaro na kasar su gurfanar da ita a gaban kuliya domin a yi mata hukunci.
Kuma kan haka ne ma za mu bude muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan murabusin da tsohuwar ministan kudi Mrs. Kemi Adeosun ta yi akan kama ta da takardar bautar kasa ta Jabu. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni daga nan Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Masauri assalamu alaikum. Rasha da Turkiya sun amince su killace wani yanki da zai raba sojojin gwamnati na Syria da yan tawaye a yankin Idlib. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana haka yau Litini bayan wata doguwar ganawa da su kai a garin Sochi shi da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Shi dai wannan wurin da za su samar zai kai tsawon akalla kilomita 15 zuwa 20 inji Putin, kuma sojojin kasashen biyu ne za su rika sentry a wannan wurin, wanda ake fatar ganin an girke shi kafin ranar 15 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu. Idlib dai shi ne babban birni na ƙarshe da shugaba Bashar al-Assad ke fuskantar turjiyar yan tawaye, wanda yanzu haka kusan rabin mutanen garin su miliyan 3 sun rasa mahallansu. Masu ido na kasa da kasa sun bayyana damuwarsu cewa daukar matakin da gwamnatin ke yi zai iya ƙara haifar da yawan mutane da suka rasa mahallansu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Rasha da aikata zamba akan takunkumin kasa da kasa da aka sa wa Koriya ta Arewa. Ta ce Moscow tana wa Amurka zagon kasa na kokarin da take yi domin kwance damarar makaman nukiliyan Koriya ta Arewa a zirin Koriyan. Cin hanci da rashawa da take aiwatarwa ya zame kamar wata annoba, inji Haley wacce take magana sa'an da take gudanar taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litini. Ta ce wannan yana matukar kawo koma baya ga kokarin Amurka na ganin ta kwance damarar shirin samar da nuclear na Koriya ta Arewa. Haley ta ce ta yi bakin ciki kwarai da gaske game da rahoton da kwararru daga Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayar game da aiwatar da takunkumin da aka sa. Amurka ta bayar da hujjoji ga kwararru da ke nuna cewa Rasha ta aikata abin da ake zarginta da aikatawan, sai dai kuma rahoton da aka mika wa kwamitin an cire waɗannan hujjoji na Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Brett Kavanaugh, wanda aka bada sunansa domin tantance ya zama alkalin babban kotun kolin Amurka, ya faɗa yau Litini cewa zargin da wata mata ta yi masa cewa ya yi kokarin yi mata fyaɗe lokacin dukkan suna yan makarantar sakandare shekaru sama da 30 da su gabata ba komai cikinsa illa ƙarya. Wannan zargin ya jefa kokarin da ake nanda shi wato akan kotun kolin cikin rudu da damuwa. Shi da wannan taliki ya ce shi a shirye yake ya bada ba a siyi gaban kwamitin harkokin shari'a na Majalisar Dattijai a duk lokacin da suka buƙaci hakan domin ƙaryata wannan zargin da ake yi masa da ke neman bata masa suna, wanda aka ce ya faru shekaru 36 da suka gabata. Christine Blasey Ford ta yi zargi a cikin wata hira da ta yi da jaridar Washington Post, inda take cewa gaskiya ta yi tsoro lokacin da shi wannan dan taliki da wani abokinsa suka kai ta wani daki a wani gidan da suka tafi holewa a wajen gundumar Washington. wato a shekarar 1980 yanzu dai komitin harkokin shari'a su 10 na jam'iyyar Republican sun buƙaci shugaban komitin na jam'iyyar Republican da ya jinkirta yunkurin jefa ƙuri'an da aka yi niyyar yi a ranar Alhamis. Gwamnan jihar Carolina ta Arewa Roy Cooper ya faɗa cewa akwai barazana ga rayuwar jama'a sakamakon ambaliyar da ya faru a jihar musamman daga matsanancin guguwar nan da aka yi wa lakabi da suna Florence wacce ta bar tarin ruwa a sassa daban-daban na jihar. Guguwa ta Florence wacce ta haifar da matsanancin tumbudin ruwa da cida mai ƙarfi tana ci gaba da barin ruwa a kwance a wasu sassan jihar ta Carolina yayin da take tafiya zuwa tsakiyar tekun Atlantika sannan akan hankali. Yanzu haka dai wasu sassan na arewacin jihar ta Carolina da ta arewa sun samu ruwan da ya kai na tsawon santimita 100 yayin da rahotanni suka bayyana cewa wasu sassan ko sun samu wanda ya kai adadin santimita 50 ne. Wannan tumbudin dai ya sa wasu tafkuna da koguna sun tumbatsa abinda cibiyar kula da yanayi ta kira ambaliya mai tsananin gaske.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wasu kungiyoyi da al'ummomi daban-daban sun yi kira da a gurfanar da tsohuwar ministan kudin Najeriya da ta yi murabus Mrs. Kemi Adeyewoshin gaban kuliya domin a yi mata hukunci, inda suka ce ta hakan ne kawai za su yarda gwamnatin yanzu da gaske take wajen yaƙi da cin hanci da rashawa. Umar Faruk Musa na tafa da ƙarin bayani.
Kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa kamar Transparency International na gaba-gaba a jerin kungiyoyin da ke neman a yi hakan, kamar yadda ɗaya daga cikin jami'ansu Malam Awal Musa Rafanjani yake bayyana min a filin da na yi da shi.
Idan ka kula ai akwai jami'an gwamnati da ya dace a ce sun cancance tikaddan duk waɗanda za su yi jagoranci za su yi minista ko kuma za su yi wani jagoranci a Najeriya, to ina suke ta ina sai aka kabar aikinsu ba su kula da wato cewa sun cancance akan gaskiyar takardun da ta nika ba. Saboda haka ne ina ganin cewa su ma suna da laifi, kuma ya dace a ce duka waɗanda suke da hannu akan wajen screening ko kuma kula da takardun da suka nika ya dace a ce su ma an tume su. Dai kenan, sa'an nan na ji majalisa da yake ya dace a ce ta tantance wato ministocin da aka kawo don su yi jagoranci a Najeriya, su ma ya dace a ce an tuhumi wannan kwamitin da ya yi wannan tantanciya. Sa'an nan na uku shi ne akwai sauran jami'an gwamnati waɗanda su da kansu mun san cewa suna da tabo, saboda haka ba su yi tsokar da kan mulkin su ba, ana zargin su da cin hanci da rashawa da kuma saɓawa mulkin dokar tsarin ƙasa. Su ma da kansu har yanzu suna nan akan wato kujerarsu daram.
Amma a yanzu ba ka ganin kamar tun da dai har ta aji aiki maganar cewa sai an kai ta gaban kuliya ko sai an zaƙalo waɗanda ke da hannu wurin laifin da ta aikata kamar ɓata lokaci ne zai iya karkatar da hankalin gwamnati daga muhimman ayyukan da ke gabanta?
To tume ta yaya za a yi gyara idan har ba a yi rikici irin waɗanda suke da hannu kan irin wannan sakaci da aka yi ba? Ai ba tun da za a yi gyara a cikin tsarin mulki, saboda haka kowa zai iya zuwa ya yi abin da ya ga dama in an kama shi da laifi ya karyata kamar yadda ta karyata, kamar yadda mutanen gwamnati wakil wato mai magana da yawun shugaban ƙasa ya fito ya nuna adaba ga cikin waɗanda suka fito suka ce a binciki matan nan ko kuma su saba da kan aikinta. To kaga kenan idan har akwai gaskiya da kuma wato kokari na tabbatar da yaki da cin hanci da rashawa da kuma kawo tsarki a gwamnati.
A waje ɗaya Malam Muhammad Habib Aliyu mai sharhi kan al'amuran da suka shafi cin hanci da rashawa, shina ganin lallai akwai sauran aiki a gaban gwamnati.
Magana aji aiki ba shine magana ba, yanzu me bayan da ta bar aikin me ya kamata a yi da ita? Ba wanda ya fi ƙarfin doka, ya kamata a fito a yan Najeriya cikakken bayanin me aka same ta da shi, laifin me aka same ta da shi, waye ya yi wannan fujiri ɗin, ita ta yi, ita ta sa aka yi, wa ta sa ya yi? Duk su waɗannan tambayoyi ne da 'yan Najeriya suke buƙata a ansa musu ita, kuma bincike ne na musamman. Kamata a ce 'yan sanda ba kamata a ce sun jira kowa ba, kamata a ce 'yan sanda daga ran da ta sauka ko tun kafin ta sauka daga ran da badakalan nan ta fito kamata a ce an tantance an yi bintike yanzu kawai sai dai a ce ana shirin kai ta kotu ne
yanzu baka ganin kamar bisa da kullin zai yawa bayan dai an zarge ta da wannan abun ta tabbatar ta aje aiki kuma a ce sai an kai ta kotu ba zai zama kamar an matsa ba da yawa tunda akwai wadansu ire-irenta dake da irin wannan matsaloli wata kila a cikin gwamnati amma su har yanzu ba dauki mataki akan su ba an kyale su
to a maganar laifi dai ba maganar bisa da kulli duk wanda yayi ai masa kuma a baya an samu irin wannan matsalar kamar akwai mai Salisu Buhari ya samu irin wannan matsalar kuma an aka yi sauka daga majalisa aka kai shi kotu saboda haka ban ga bambanci ba ita ma dole ai mata abin da doka ta sanadar mata
Umar Faruk Musa mu da Amurka a Abuja Nigeria
To madalla an gaida Umar Faruk Musa bisa haka ne kuma muke son jin ra'ayoyinku an jima kadan akan ya kuke kallon wannan murabus da ta yi amma kafin nan mu shakata da wannan wakar
Baban kan mu dan Usman Sai lafiya Alhaji Muhammad
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
madalla yanzu mun samu kiran farko daga Bauchi assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da wa muke magana
kuna magana da Muhammad Nasir Adamu malami farin gida lanzi
to malam Muhammad muna sauraron ka
eh gaskiya ra'ayi na kan murabus din da kai wannan yayi daidai saboda ana zargin ta da takardar jebu ta bogi yana da kyau in aka yi bincike misali aka tabbatar cewa take gine ko aka je ruba in ma za a nira masa samun misali in an wanke ta daga garbi la ba ta in kuma ya tabbata ne ta je ta je gine to shi ke nan kawai damun abin da ya kamata shi ne sauka din a take shi ne ra'ayi na
to mun gode kwarai Madam Muhammad muna da wani kira daga Niger assalamu alaikum da wa muke magana
Assalamu alaikum muna lafiya
Lafiya kallau da wa muke magana
Kuna tare da Abdul Kasku daga unguwar Wadatawa Jamhuriyar Niger
To muna sauraron ka Malam Audu
To lalle mu ra'ayin mu za mu bada bisa ga wannan marabus da wannan mata sai gaskiya abun yana da kyau amma muna so su tsaya su diba inda matsala take su gyara tsakanin saboda mu duk abin da ya shafi Najeriya ya shafi mu musamman mu ɗan Niger saboda lalle mu uwa ɗaya uba ɗaya muke kenan matsala in tsakanin su ne ya kamata su tsaya su gyara ta ba tare da wani ya ji abin da suke faɗi ba tsakanin su ne tun da manya ne kuma manyan shawara ne wanda ta faɗi a jiya faɗin ƙasa mu muna fatan dai ubangiji Allah ke sa su samu su daidaita tsakanin su zama cikin ɗaya ɗaya madanni ke kai saboda wani tashin hankali bai kawo ma ƙasa alheri ra'ayina kenan kuna tare da Abdul Kasku
to mun gode kwarai Malam Audu har yanzu dai muna jamhuriyar Niger assalamu alaikum
alaikum salamu.
Da wa muke magana? To muna sauraron ka.
Da ra'ayi na wanda take ku take su aima mutum da ta tafi da ko sai ayo. Sai a kai ku su aikin din da ai wannan take ku take ku. Na aiki nan ba tabbata duka su ne ta ga nan da su amma mutum yi an gane ta takarin na goje alhali ba san ko haka da ku ba san ba. Na gode mu da amai ka umma ala da gudu gunta sai ne gode Niger.
To mun gode kwarai yanzu kuma za mu tsallako mu dawo Kebbi. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Da wa muke magana daga Kebbi?
Ina magana da Abdullahi Captain Ambursa.
To Mallam Abdullahi muna sauraron ka.
Ah dangane da wa murabus din da wannan minista ta yi. Lalle ta tinkinci ai mata yabo amma kuma bayan yabo din ya kamata a bincike ta a ina ta samu wannan takarda ta buge. Dole ne ɗan sanda su shigo. Yi bincike in an ka bisa an gano su tana da laifi a gurbane ta a gaban hukuma da hukunta ta don ta amfani da takardar budi ta ci amana gwamnati ta ci amana kyan Najeriya don bai kamata sai ba ta amfani da takardar budi ba da hawan ka har ta samu damar ta hawan ka babban mukami bai dace ba.
Mun gode kwarai Mallam Audu. To muna da wani kira daga Kaduna. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Da wa muke magana da Kaduna?
Ya Usu ne yan madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna.
To muna sauraron ka.
Wato ni ina ganin bincike ya kamata a yi tun daga tushe ne. Sai ta tantance hukumar da take hada wannan certificate na in samari ko kuma an ji an yi bautan kasa. Su ya kamata su bincika ta ina wannan takarda sun fituwa. Sai nan ku a committee din da yake tantance su kansu sai in za a nada su. Su ma ya kamata a bincike su shin cin hanci ne ta bayar har ta wuce wannan zango ko koyaya ake ciki. Amma ba a kai ta kotu ya kamata a kai ta kotu kuma duk dan kasan da bai ainihin bautan kasa ba a sami da wannan takarda. Ya kamata a samar da doka ta saura a gare shi to shi ya kamata a yi mata aiki.
To amin amin mun gode har yanzu dai muna jihar Kaduna wake magana daga Zaria. Assalamu alaikum. To jama'a kuna dai har yanzu kuna sauraron sashen Hausa na murya Amurka. Maudu'in mu na yau shine ya kuke kallon murabus din da tsohon ministan kudi ta yi ta Najeriya. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Muna tsammanin kiran ku bayyana ra'ayoyinku. Muna da wani kira daga Bauchi. Assalamu alaikum. Wake magana daga Bauchi?
Alhaji Hayyan nan daga Zalau Kadun Zalau.
To muna sauraron ka Alhaji Hayyan. Muna sauraron ka.
Wannan minista har da Allah ya kamata kamar wannan gwamnati mai adalci ta yi baki kokari daga ta tabbatar da an yi bincike akan wannan abubuwa wanda ya faru na badakalan takardu na abin nan
na bautar ƙasa. To ina ga mun rasa shi. Ga wani kira kuma daga Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da wa muke magana?
Da barka da wannan lokaci.
Yawwa barka ka dai. Da wa muke magana?
Alhamdulillah da magana Alhaji Lawal Karofi dake tsangama karamar hukumar dan janan jihar Kabra a Najeriya.
To muna sauraron ka.
To wata alhamdulillah wata wannan mataki da ake magana da cewa ana so a bincike wannan mata. To kaga watanni na ganin tunda har Allah za ta riga ta yi murabba da kanta ta aje akan ginin kumbiya kuma take ganin cewa ana mata bincike akan maganar takardunta. To ya kamata a kai an kyale ta kawai tunda ta aje aiki da kanta ya fara cewa an kyale ta saboda irin waɗannan abubuwa a Najeriya an samu irin waɗannan abubuwa da dama za ki ga cewa mutum zai ka ga yana aiki ne na gwamnati da kuma ka samu ibuwa ko a wasu cikakkun takardu.
To ba ka gani idan aka hukunta tan zai zama mu 'yan bayi darasi?
hukuncin zai iya zama darasi ga ƴan baya, amma kuma ina ganin hukuncin zai mai da hannu ko ne baya, saboda da me za a yi shi shugaban kasa zai jira aikata ta kanta shugaban shi ne, ko kuwa zai tsaya da jin sauraron wannan hukunci na wannan mata ne. Ya kamata gaskiya ce a kyale ta kawai sai ta yi murabba kuma a kiyaye gaba.
To mun gode
ku. Wanda ke gani ya kamata ina ce ya tashi
lafiya. To mun gode kwarai, muna da wani kira daga Jigawa. Assalamu alaikum. To da wa muke magana?
Eh game da wannan magana Hajiya ke ni. Gaskiya tun farko rahoto akwai rahoto ne da suka nuna cewa matan nan tayi sai. Yan majalisa an ba su labarin cewa ya ci abubuwan da yake faruwa suka yi suka warke gutuka suka yi wanke ku akai. Abubuwa suka dan ratsa har ta kasance da haka. Wannan wannan abubuwa da yake faruwa a Najeriya inda awa dole abubuwa na daidai kamar amfani da rahotanni na sirri akan wasu abubuwa gaskiya za a ci gaba da wasu abubuwa a Najeriya gaskiya da.
To mun gode kwarai da kuma wannan muka kawo ƙarshen daukar wayar mu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, agogon mu nan na cewa karfe 4:20, yanzu kuma da minti 40 a gafar she ne karfe 4:50. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadu mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Yau da kasar Ghana zamu tashi inda kungiyar alƙalan ƙwallon kafa na kasar suka ba da sanarwar cewa sun haramta ƙwallo da taba ta har na tsawon rayuwar waɗansu alƙalai guda 6 wanda ya ƙara yawan adadin mutane irin su da aka yanke wa irin wannan hukunci a sanadin wani bincike da aka gudanar mai alaƙa da cin hanci da rashawa da ya shafe su. Ha kuma wannan kungiyar ta alƙalan wasanni na Ghana din wacce ake cewa RAG har ila yau ta hana wasu alƙalai guda 47 taba ƙwallo har na tsawon shekaru 10 su. Akwai kuma wasu guda 14 da aka yi wa wankan tsarki bayan da aka bincika aka same su ba sa da laifi a cikin binciken da aka yi. Wannan alƙaluman na baya ne da aka bayar suka kawo adadin yawan alƙalan da aka haramta wa ƙwallon har tsawon rayuwarsu zuwa 8 bayan wasu 2 da aka riga aka yankewa a can baya. Ha kuma wannan ya ƙara yawan mutane da aka yanke hukuncin raba su ko kuma hana su haraka ƙwallo har na tsawon shekaru 10 kowannensu. Yawan su ya kai 53. To alƙalan ƙwallo guda 8 da aka hana taɓa ƙwallo har abada sun haɗa da David Laria da Reginald Lathbridge da Safu Adade da Samuel Suka da Dudley Garba da Fiorella Burning da Charles Dawuna da kuma Umar Taini. Sai dai dukkan wanda aka yanke wannan hukunci a kan su an ba su damar da yanzu zuwa 1 ga watan Oktoba wannan shekara su shigar da kuka ko ƙara na ja da wannan hukuncin da aka yanke musu. Kamar yadda muka ce wannan hukunci na ita hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka da kuma ita hukuma ko kuma ƙungiyar alƙalai ta Ghana duk ya biyo ne bayan binciken da aka yi dangane da hotunan da aka ɗauka na su wannan alƙalai ɗin na bidiyo suna karɓar kuɗi wato suna karɓar cin hanci da rashawa wanda wani ɗan jarida da ake kira Anas Aremayo Anas ya ɗauka. To bari mu je ƙasar Angola inda aka yi asarar rayukan mutane guda 5 wasu da dama kuma suka ji rauni a ranar Asabar ɗin shekaran jiya a sanadin bi ta kansu da aka yi lokacin wani ciri ko kuma cunkoso da ya ɓarke a ƙarshen wata ƙwallon ƙafa da aka yi tsakanin Primero da Agosto ta Angola ɗin da TP Mazembe ta ƙasar Congo wanda suka yi canjin rasuba wanda ya ci wani a wannan wasan da suke na shiga gasar cin kofar zakarun Afirka a wasan quarter final. To abin da ya faru a cewar kamfanin dillancin labarun Reuters shine cewa bayan gama ƙwallon din ne ƴan kallon suka yi kokari su fito sai suka zo suka tarda cewa an rufe kofofin shi stadium din wato filin wasa din. To a lokacin da ƴan sanda suka zo suka bude kofar shine mutane suka yi ciri kowa yana ingigije ne yana neman su fito daga cikin filin wasa din. Ta nan ne aka bita kan mutane da yawa wasu ba an ce dawakan ƴan sanda din suka bita kansu. Wannan al'amari yana faruwa shekara ɗaya bayan da aka yi asarar rayukan mutane 17 a can Angola din a sanadin irin wannan shiri din da ya faru a arewacin Angola. To abin da ya sauka shirin labaran wasannin sashen wasannin murar Amurka wannan Litinin kenan, sai kuma ta mako gobe Allah ya kai mu. Mun bar ku lafiya.
Kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sakataren ma'aikatar cinikayya na Amurka Wilbur Ross tare da tawagar wakilan majalisa masu bada shawara ga shugaban kasa akan harkar cinikayya da Afirka. A lokacin da suka kai ziyara a wasu kasashe hudu na Afirka sun bayyana wasu yarjejeniyoyin kimanin dala Amurka biliyan 1 da suka kulla da ƴan kasuwa daban-daban masu zaman kansu na kasashen da suka ziyarta din. Mashawarta na kyauta da zaton cewa za su kammala magana akan ƙarin wasu yarjejeniyoyin ciniki na dala Amurka fiye da biliyan 2 a cikin ƴan kwanakin nan masu zuwa. A ziyarar da suka kai kasashe hudu da suka hada da Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire da kuma Ghana, Sakataren Ross ya ratta ba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin shi da ministan kudin Ghana don karfafa dangantakar cinikayya a tsakanin kasashen biyu. Haka ma a lokacin da suka tsaya kasar Habasha, karaman sakataren harkokin cinikayya Gilbert Kaplan shi ma ya saka hannu akan yarjejeniyar hadin kai da kasar Habasha da gwamnatin Kenya. A Ghana kuma sakataren Ross ya jagoranci tawagar wakilan Amurka a taron tattaunawar da aka yi da shugaban kasa Nana Akufo Addo da mataimakin shugaba Muhammadu Bawumia tare da ministan cinikayya Alan Kiramanta da ministan lantarki Boke Ayarko da kuma ministan kudin Ken Opori Ata. Haka kuma shi ma karamin sakatare Kaplan ya jagoranci tawagar wakilan Amurka din a taron zantarwa da suka yi da wakilan gwamnatocin kasashen Habasha, Kenya da Cote d'Ivoire, inda suka gana da masu ruwa da tsakin gwamnatocin ciki har da shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta da shugaba Alassa Otoro na Cote d'Ivoire da kuma ministan kudin Habasha Abrahaman Teske. Haka kuma tawagar sun tattauna da manya-manyan ƴan kasuwa da kamfanoni daban-daban na Amurka wanda dama suna gudanar da harkokin kasuwanci da waɗannan kasashen. Har ila yau tawagar sun gana da shugaban babban bankin raya kasashen Afirka na ADB domin ƙarin fahimta akan yadda bankin ke bada tallafi a nahiyar Afirka. Wannan tallafin kuɗaɗe yana da muhimmanci ga kamfanonin Amurka da ke neman kwangiloli a kasashen na Afirka. A yarjejeniyoyin da aka kulla a lokacin wannan ziyarar zuwa kasashen Habasha, Kenya da Ghana na nuna ayyuka da ake baiwa fifiko a sassa daban-daban na raye kasashe don taimakawa wajen samun cigaba mai dorewa. Haka kuma yarjejeniyoyin na bada dama ga gwamnatocin da abin da ya shafa wajen samun hurumin sukunin tunkarar matsalolin da ke haifar da cikas ga kamfanonin ƴan kasuwan Amurka da ke son gudanar da harkokin kasuwanci a waɗannan kasashen guda uku. Amurka na samun ci gaba a Afirka kuma za mu kasance masu karfafa abokantakan kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin nahiyar Afirka, a cewar sakatare Ross. Muna ci gaba da gano mafita ga matsalolin da ke toye harkokin kasuwanci ta hanyar fitowa da sababbin hanyoyin mu'amala a tsakanin ƴan kasuwar mu. Wannan shine sharhin muryan Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Rasha da Turkiya sun amince su killace wani yanki da zai raba sojojin gwamnati da na Syria da ƴan tawaye a yankin Idlib. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ne ya bayyana haka yau Litinin bayan doguwar ganawa da suka yi a garin Sochi shi da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan. Shi dai wannan wurin da za su samar zai kai tsawon akalla kilomita 15-20, inji Putin, kuma sojojin kasashen biyu ne za su rika sintiri a wurin, wanda ake fatar ganin an girke shi kafin ranar 15 ga watan gobe na dan Allah ya kai mu. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta zargi Rasha da aikata zamba akan takunkumin ƙasa da ƙasa da aka sa wa Koriya ta Arewa. Ta ce Moscow tana wa Amurka zagon ƙasa na ƙoƙarin da take yi domin kwance ɗumarar makaman nukiliyar Koriya ta Arewa a zirin Koriyan. Cin hanci da rashawa da take aiwatarwa ya zama kamar wata annoba, inji Haley, wacce take magana sa'in da take gudanar da taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Litinin. Ta ce wannan yana matukar kawo koma baya ga kokarin Amurka na ganin ta kwance da marar shirin samar da nukiliya a Koriya ta Arewa.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku je abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku, muna yi wa mai sauraron mu a koda yaushe Alhaji Sani Dahiru Kanya da aka fi sani da Sani Dogo ta'aziyyar rashin mahaifiyarsa Rabi ta Hardo, wacce Allah ya yi wa cikawa ranar Juma'ar nan da ta gabata a garin Kanya babba dake karamin hukumar mulki ta Babura dake jihar Jigawa, bayan ta yi fama da rashin lafiya. Allah ya sa ta huta. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Letters Gresham da ta hada shirin ta bada umarni da engineer mu na Mr. Suleiman. Ni Safina Tsada Sodan yake cewa mu kwana lafiya.